وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باك أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Laraba, daren Alhamis, yau 25 ne ko da 6 a watan Arabiya nake tambaya da 6, wani ya ce da 5 ko na boko da nawa ne, da 7 na Arabiya. 25 ne ga watan 5 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1446, wanda kuma ya dace da 27 ga watan 11 hijiran miladiya 2024. Ci gaba da karatun mana tafsirin Alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka, masallacin Ihya'us Sunna da ke wannan unguwa ta Fantami a nan cikin garin Gombe, fadar jihar Gombe. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba daya. Idan ba manta ba, sati biyu da suka wuce mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 39, wanda za mu tashi a farkon aya ta 40, wanda satin da ya gabata mun yi bako ɗaya daga cikin malamanmu da ya zo ya ainihin rike wannan majalisi, amma saboda tsari na ɗaukan karatun da kuma kaset da muke so ya zamo ba a samu yankewa ba a matukar muna raye, to za mu sake maimaita waɗannan karatu insha Allahu. Za mu sake tashi ne daga kan aya ta 40 cikin wannan sura mai albarka, suratul baqara. Tunda babu tambaya a hannu kai tsaye, za mu shiga karatu insha Allahu. Mai Allah ya ce,
Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما صدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإياي فاتقون.
وبنجي سبحانه وتعالى yace, ya bani Isra'il, ya ku ƴaƴan annabi Yaqub. Tun daga wannan aya ta 40 za mu yi tafiya mai tsayi cikin wannan sura, muna ta tattauna kissoshin Yahudawa da ababen da ya gudana tsakanin su da mahaliccinsu da kuma annabawan da Allah ya aiko musu. Allah sai ya buɗe wannan ayan da tunatar da su cewa, ya bani Isra'il, ya ku ƴaƴan Isra'il. Kamar yadda muka faɗa a lokuta daban-daban, Isra'il shine waye? Annabi Yaqub. Kalman Isra shine abdu, il kuma shine Allah, bi ma'ana abdullahi, da yaren Ibraniya kenan. Ina fata an gane. Idan suka ce Isra suna nufin abdu, kalman il kuma tana nufin Allah. Duk da akwai malaman da suka ta kokarin ba ta fassara na Larabci, amma kauli ne mai rauni, tunda kalman ba Larabci bane, ba ta kokarin juya ta zuwa Larabci. Wannan kawai ainihin za a ci masa shigege. Ina fata an gane. Kowace kalma ka batta a yadda take a yaren waɗannan mutanen. Kuma ya tabbata a cikin hadisi ne hasanul lidairihi, wanda Imamu Abu Dawud da Tayalisi ya ruwaito a cikin musnad din shi. Kun san akwai Abu Dawud da Tayalisi mai musnad, akwai Abu Dawud as-Sijistani wanda yake da sunan. Ina fata an gane. To ya ruwaito a cikin ainihin musnad din shi, wanda haka Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito a cikin shi ma musnad din shi da sanadi ingantacce sanadin Abu Dawud, da wannan ne zamo sanadin Abu Dawud da Tayalis ya bi zamo hasanan li ghairihi, cewa wata ran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar da Abdullah ibn Abbas ya bada labari a cikin Madina, yace annabi ya halarci taron waɗansu Yahudawa dewa suna zaune suna hira, sai annabi yace da su, hal ta'lamuna anna isra'ila yaqub, shin ko kun san cewa isra'ila shine yaqub? Ya tambaye Yahudawa, kalu suka ce da shi na'am, kware da gaske mun sani isra'il shine yaqub. Fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi yace allahumma shahad, ya Allah ka shaida, bi ma'ana isra'ila shine yaqub hatta Yahudawa ma sun tabbatar da haka, saboda qur'ani ya kira shi da isra'il kuma ya kira shi da ainihin yaqub. An gane ko? Akwai annabawa kamar guda biyar waɗanda suke da sunaye biyu a Qur'ani, waɗansu daga cikinsu kuma suna da sunaye sama da biyu. Ina fata an gane, kamar akwai shi Isra'il da kuma Yaqub, kaga duk Allah ya kira shi da waɗannan sunayen. Sannan akwai ainihin Ilyas, Allah ya kira shi da Ilyas kuma ya kira shi da Zulkifil. Ina fata an gane, wa Isma'ila wa Idrisa wa Zulkifil kullun min as-sabirin, cikin al-anbiya. To sannan kuma akwai annabi Muhammad alayhi salatu wassalam, wanda yana da sunaye waɗansu malamai sun ce guda biyu cikin Qur'ani, shine Muhammad da Ahmad. Ina fata an gane, suka ce domin mudassir da muzammil ba suna bane siffofi ne, da akwai bambanci tsakanin suna da siffa. Wasu malamai suka ce suna ne, an fahimci wani abin da kyau. To kuma dai menene yana da suna sama da guda ɗaya cikin Al-Qur'ani mai girma? Guda biyu babu sabani wurin malamai Muhammad da Ahmad, duk sunan shi ne ɗaya kuma, ko guda biyu da ainihin mudassir da muzammil kuma waɗansu suna ɗaukar shi suna ɗin suna ɗaukar shi a matsayin ainihin sifa. Sannan akwai annabi Isa alaihi salatu wassalam, waɗansu malamai sun ce yana da suna shi ma kamar irin na manzon Allah alaihi salatu wassalam, cewa sama da guda biyu, daga ciki akwai Isa, daga ciki akwai Almasihu. Ina fata an gane, kowanne Allah ya kira shi da shi a matsayin suna, saboda me? Dan ya zama suna, dan ya jingina shi zuwa ga mahaifiyar shi Isa ibn Maryam, haka zaka yi ta ganin shi a Qur'ani. Haka nan kuma wal Masihu ibn Maryam. Ina fata an gane. Amma kalman kalimatullahi da ruhun minhu, waɗansu malamai sun ce suna ne, waɗansu malamai sun ce siffofi ne, an fahimci abin da kyau. To kaga in ka dauka waɗannan annaba guda hudu, su kadai ne suke da suna sama da daya a cikin Al-Qur'ani mai girma, kamar da malamai suka bayani filla filla daki daki. To annabi Isra'il, annabi Yaqub, dukkanin Yahudawan duniya sun fito ne daga sassan shi, ke sa ake jingina su da ƴaƴan Isra'il ko ƴaƴan Yaqub. To kalman Yahud da ake kiran su da shi, asalinta ta samu asali ne daga ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Yaqub mai suna Yahuza. Ina fata an gane. Kalman Yahud, wannan zalim din sai aka mai da shi dalu ya zama Yahud. Ina fata an gane, wannan shine abin da mafi yawa malamai suka ainihin tafi akai. Waɗansu malamai sun ce kalman Yahudu ta samu asali daga hada Yahudu, inna huduna ilaik. Ina fata an gane. To aka ce an dauke ta a kalman hada Yahudu, tana daukar ma'ana da yawa. Daga ciki akwai shiriya, daga ciki akwai mun koma zuwa gare ka, daga ciki kuma akwai rangaji a lokacin karatu. Kun san rangaji lokacin karatu? Kana karatu kana haka. Ina fata an gane. Kamar yadda ainihin gardawan mu suke masu karatun allogo, za galibi suna haka yin suna karatu. Ko dai hatta masu karatu karatu irin na zamani ma da Qur'ani irin wannan na hannu akwai masu yi. Ina fata an gane. To sai malamai suka ce asalin wannan rangajin ya samo asali ne daga Yahudawa. An gane ko? Haka in ka taba ganin su ko a TV ko a zahiri, haka suke ainihin karatu. Idan su rike a Taura ko a tsaye mutum yake, za ka ga yana haka. Kuma ko a ina ne? Ina tuna wata ran a Holland, a Amsterdam, na ga wani a fili yana wannan karatu, kuma ne ta wannan rangajin kuma a tsaye, ga gemu shi ga yar wannan hulan hulan shedaro. Ina fata an gane. To saboda haka suka ce to kalman Yahudu din daga wannan rangajin da suke a lokacin da suke karatu. Kuma dai menene? Allah ya kira su da Banu Isra'il, ya kira su da Yahud a cikin Al-Qur'ani mai girma, kowanne sunayen su ne. Kalman Isra'il babu sabani an jingina su ne zuwa ga ainihin kakansu annabi yaqub kalman yahudu kuma imma daga aikin su ko daga wata siffa da aka jingina musu ko kuma daga sunan ɗaya daga cikin ayyan annabi yaqub ainihin waɗanda suke yan uwan annabi yusuf alaihi salam alayhi halin Allah ya ce ya bani isra'il ya ku ya ayyan annabi yaqub annabi ibrahim Allah ba shi ɗaya maza guda biyu da isma'il wanda shine babba shine dan fari da kuma ainihin ishaq to shi isma'il ta wurin shi ne aka samu larabawa ina fata an gane kisa ya tabbata ma a cikin ainihin hadisi cewar Allah ya gaya wa yahudawan cewar zai aiko wani annabi mai girma a cikin sasan isma'il wanda kuma shine annabi muhammad alaihi salatu wassalam cha in yazo su yi imani da shi kuma su musu biyayya an gane ko to shi kuma annabi ishaq ta sasan shi aka samu ainihin yahudawa waɗanda su ne manyan yarurruka da ainihin annabawa suka fito manya a cikin su akwai banu isra'il wanda galibin annabawa ma daga ainihin yahudawa suke mafi yawa tun daga kan shi annabi yaqub har zuwa kan su annabi musa an gane wannan abin da kyau galibin su aka samu ƴaƴan banu isra'ila ne Allah ya musu wannan ni'ima amma ko sun fi kwa butulci ga Allah subhanahu wataala to sai ya ce uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum kutina ni'imomi na akan ku ni'imomin da na ni'imta akan ku kalman an ni'imatu kaga mufrad ne amma sai malami suka ce sau da dama a larabci aka kawo mufrad ana nufin jam'i kuma ya fi zama balaga ma a wurin magana nan kalman uzkuru ni'mati kutina ni'ima ta bi ma'ana ni'imomi na dan ba za su lissafu ba kawai sai aka ce ni'ima kun fahimci wannan abin saboda yawan su ina fata an gane allati an'amtu alaikum wadanda na ni'imta akan ku kutina wadannan ni'iman da na muku wannan tina wanda za ku yi kadai zai sa ku min da'a zai sa ku min biyayya da duk wanda ya kyautata maka me ya kamata ka mishi ka kyautata mishi ina fata an gane to matukar kunyar da Allah ya muku ni'ima ya ba ku duniya ya ba ku annabawa ya ba ku kaza ya ba ku kaza to me yasa ba za ku bi shari'an shi ba me yasa ba za ku mishi da'a ba sai ce wa aufu bi ahdi ku cika alƙawari na bi mana alƙawarin da kuka dauka ne na za ku yi imani da wannan annabin na ƙarshen zamani da zan ayyu za ku yi imani da littafin da yazo da shi domin hatta fa sun kasance ma da suka ji labari suka karanta cewa a ƙarshen zamani ga annabin da zai zo ga darajar shi ga falalan shi kuma ga yankin da za a haife shi to amma Allah bai kira sunan wani gari ba ba a faɗi inda sai aka ce ga yankin da zai rayu kasa inda za ka rayu daban da inda za a haife ka akwai wanda inda aka haife shi a nan yake rayuwa wani kuma inda aka haife shi daban inda yake rayuwa daban to cikin hikiman Allah subhanahu wataala sai ya faɗa musu cewar ga inda zai rayu sai aka faɗi siffan wurin aka ce wuri ne wanda yake da ni'ima da kuma yawan ainihin bishiyan dabilai da suka kalli jaziratul arab gaba ɗaya wuri biyu suka ga yayi kama da nan ya kamata a ce yana nan daga ciki akwai madina ina fata an gane sai suka dinga hijira suna koma madina saboda a haife shi a cikin su saboda su dole su annabi zo daga cikin su an fahimci wannan abin da kyau sun kasance suna ta fatan annabin ya zo daga cikin su da aka tashi sai aka haife shi a makka cikin duwatsu sai suka ce ƙarya ne ba shi bane ba amma kuma da suka gan shi sun san cewa shi ne dan duk siffan annabi babu wanda ya sani kaman mai hudi ina fata an gane dan Allah ya faɗa cikin alqur'ani mai girma yace ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun sun san shi yanda suka san ƴaƴan da suka haifa da bai hudi ya ga annabi in dai malami ne zai ce wannan shi ne duk abin da aka faɗa a taurana da shi da yanda tsayin shi yake da kiban shi da fiskan shi da murmushin shi da ba abin da ba sani ba to suna gani kawai sun san shi ne amma dan me bai zo daga cikin su ba suka ce to ba shi bane to ma da Allah ta yi jarraba su kuma sai gashi ya bar makkan ya dawo madina dan Allah ya ce inda zai rayu kuma anan ya rayu kuma anan ya rasu kun kwanta abin da kyau to yana daga cikin alƙawarin da suke wa Allah shine wa aufu bi ahdi na ku cika alƙawarin da kuka min na imani da alƙur'ani ufi bi ahdikum ni ma zan cika muku alƙawarin da na muku na me zan ba ku tamkini a duniya zan ba ku lada, zan ba ku aljanna, zan ba ku kaza, zan ba ku kaza. Ufi bi ahadikum wa iyaya farhabu, sannan kuma ku ji tsorona ni kadai. Farhabuni sai aka shafe nonon, aka ce farhabu, an gane ko farhabuni. Wa iyaya wannan tana nuna kadai takan abu shi kadai, daidai take da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bauta, kai kadai muke neman taimakon ka. To haka nan wa iyaya, ni kadai farhabuni, ku ji tsorona, kar ku ji tsoron kowa in ba Allah ba. An fahimci wannan abin da kyau? To sai Allah ce wa aminu bima anzaltu, ku yi imani da abin da na saukar muku. Bima anzaltu, abin da na saukar na alqur'ani kenan. Musaddiqan lima ma'akum, shi qur'ani yana gaskata abin da ke tare da ku na attaura. Dan shi da alqur'ani yazo bai kareta attaura ba, bai kareta injila ba, a ya tabbatar da abin da ke cikin su ne, ba abin da qur'ani ya kareta. Shi yasa daga cikin abin da annabi Isa ma gaya wa yahudawa, yace musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati walau uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum wajitukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim. To sai Allah yace musaddiqan lima ma'akum, yana gaskata abin da ke tare da ku. Alqur'ani bai zo ya gaskata at-taura, ya gaskata injila, sai ya kara ababan da babu a cikin waɗannan shari'o'in. Shi yasa in ka samu bayhudi, duk abin da yake haramun ne a musulunci haramun ne a addinin su. Ina fata an gane. Shi yasa bayhudi yafi yadda ya ci abincin musulmi akan na wanda ba musulmi ba. Bai dai ci abincin Kirista ba, ko dan addinin Buddha, ko dan addinin Hindu, amma in dai musulmi ne ya yadda da abin da yake ci. Saboda me? Shari'an suna kama da juna. Cin nama alade, ko kare, ko jaki, ko me, duk haramun ne a addinin Yahudanci. Haka yake kuma a addinin Musulunci. An fahimci wannan abin da kyau? Sai Allah ce wala takunu awwala kafirin bihi, kar ku kasance farko wanda zai kafircewa Alkur'ani. Saboda me? Ai saboda ku kun karanta, kun san Qur'ani gaskiya ne, labarin shi na cikin littafin ku. Ai ba ku ne dace ku ainihin kafircewa Qur'ani ba. In akwai wanda zai kafirce ta, ku bai kamata a ce kuna ciki ba. Shine ma'anar wala takunu awwala kafirin bihi wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, kar ku sai da ayoyina da dan wani kudi, dan kadan, dan wani abun duniya. Wa iyaya fattaqun, nan ma ne kadai ku ji tsoro na, ku yi takawa, ku tsare dokokina, yina ya bari na bari. Karkashin wannan aya da Allah ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, an gane ku? Kar ku sai da ayoyina da samanan kalilan. Malamai suka ce samanan kalilan din na dan wani abun duniya. To anan sai malamai suka tattauna cewa menene dalili, menene hukuncin mutun ya karantar da Qur'ani a biya shi. Imam Az-Zuhri, Muhammad ibn Shahab da Imam Abu Hanifa da sabon ra'ayi suka ce haramun ne. Me hujjar ku? Wala tashtaru bi ayati samanan kalila, kun fahimci wannan abin da kyau? Suka saki ka hujja kuma da wani hadisi, hadisi ne kuma ingantacce, wani daga cikin sahabbai ya karantar da wani daga cikin ahlus suffa. Ahlus suffa su ne kaman waɗanda suka zo Madina, ba su da gata, talakawa ne kuma sun shiga musulunci, sai suka tare a masallaci suna ibada, suna ainihin karatu alqur'ani da koyon ibada da koyon ilimin addinin musulunci a wurin sahabbai da kuma wurin annabi alaihi salatu wassalam. To sai wani sahabi ya karanta da shi Qur'ani, sai ya dauki wata sanda sai ya bashi a matsayin tukuici. Sai je ga annabi, annabi ce in kana so a mirar da wannan sandan wutar tashin kiyama to ka rige, in baka so kuma ka san da zaka yi, ya mirar mishi da sandan shi. To akan wannan ayat da wannan hadisi suka tafi akan cewa haramun ne. Imamuna Malik da Imamu Shafi'i da masaban jumhurin malamai daga cikin su Ahmad ibn Hanbal suka ce ya halatta. Kun fahimci wannan abin da kyau? Suka ce idan ka karantar da Qur'ani aka biya ka, yanzu ba an biya ba, ana biyan ka ladan Qur'anin bane ba, yanzu ana biyan ka mintunan da aka cinye maka ne ko awannin ka, amma ba wanda ya sai ya biya Qur'ani. Kun fahimci wannan abin da kyau? Me hujjar? Suka ce akwai dalilai da yawa, daga ciki akwai hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahihul bukhari daga Abu Sa'id al-Khudri, annabi ce inna a haka ma khatum alaihi ajran kitabullah, ai abun da fi cancantan ma ku karbi lada akan shi shine kai da littafin Allah. Kuma hadisi ne cikin Bukhari. Wannan kuma ya faru ne sakamakon wasu sahabbai da wani sarki kuna mata harbe shi. Ina fata an ga akai magani aka rasa, wani sahabi yace shi yana da magani, kun bashi da maganin komai, ya tar aradu da kane kawai, imani ne maganin nashi. An gane ko? Sauran sahabban suna mamaki, kai wane ba mu san kana bada magani ba. Yace aje, to dama suna cikin matsi ne, sun zo ba kunta, ba abinci, ba masauki, ba kuɗi, da Allah ta shika ma sarki sai kuna mata harbe shi. Aka ce bakin nan da suke bayan gari aje a tambaye su. Da yazo shi ya karanta suratul Fatiha, hai ga sarki ya warki, Fatiha kawai. Ina fata an gane, aka biya su. Da suka dawo Madina, annabi ce inna haqqa ma khatm alaihi ajran kitabullah, ai mafi abun da cancanta ma a bada lada akan shi ma shine littafin Allah. Ina fata an gane. Sannan kuma suka sake cewa ai ga hadisin da ya tabbata nan ma cikin sahih Bukhari da Muslim. Wata mata ta zo wajen annabi alaihi salatu wassalam, tace ta bawa annabi kanta ya aure ta. Annabi kuma shi baya bukatar aure a lokacin, ko kuma bata mishi ba ɗaya daga cikin biyu. Ina fata an gane. Wannan malamin da suke kokarin gano dalili, annabi kuma zai ce baya son ta ba. In yace ba na son ki, duk duniya ma ba mai son ta. Ya jika mata aiki, annabi ya shirya rasa yadda zai, ya sun koyar da kai. Mata kuma ta samu wuri ta zauna, ta ce a san da za a yi da ita. Sai wani sahabi da ya fahimci ana cikin damuwa, ya ce to shi fa ya samu abin da yake nema, shi dama shi ma ya ji ma ana neman aure bai samu ba. Sai ya ce shi yana son ta, za a ba shi. Annabi ya ce za a baka, kawo sadaki. Ya ce Allah bai da komai. Annabi ya ce kawo kaza babu. Karshe aka ce kawo walau khataman min hadidin, ko da zobe ka kawo na bakin karfe. Ya ce babu. Annabi ce ka haddace Qur'ani. Ya ce kwarai, akwai tilawa ba ko sisi? Ce inda tilawa ne ka akwai. To shine aka ce, wasu daga cikin ruwaya sun ce annabi ya ce karantar da ita wani abu na Qur'ani, suratul Baqara ko makamancin haka. Sai annabi ya ce zawwajtuka ha bima ma'aka min al-Qur'ani, na aura maka ita da abinda ke tare da kai na Qur'ani. Sadakin shine Qur'ani. Ina fata an gane. To gashi ya bada Qur'ani, ya karanta, an bashi mata. Ina fata an gane. To suka dinga kawo ire-iren waɗannan dalilan, suka ce akan haka masaban jamhurin malaman musulunci shine halacci. Kun fahimci wannan abin da kyau? Wannan a takaice, wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan, ku sai da ayoyi na da dan wani abu na duniya. Shine malamai suka ce na daga cikin sai da ayoyin Allah, ka ki faɗi gaskiya. Ina fata an gane. Ko ka juya suka kare ƙarya, za mu karanta a gaba. Ka dai canja ayoyin Allah da wani abu na biyan bukatanka na duniya. Ko ka kare ƙarya, ko ka kare 'yan siyasa, ka kare masu mulki, ka kare masu kuɗi, ka dai wani abu da ayoyin Qur'ani na son zuciya. Ina fata an gane. To a rubuta a shafa a biya ka. Darni ko san darni ko? A ce ka rubuta ya za a kafa 40 a biya ka, duk kafa ɗaya naira 100 misali. Yanzu ya tashi aiko. Dan yara goma goma ne. Yana ciki sai da ayoyin Allah. Ina fa idan wancan ya halatta, to wannan ma ya halatta. Amma muna maganar fa Qur'ani fa ba surkulle ba. Yawwa, dan duk sabanin da ake da shi akan rubutu, ana maganar rubuta Qur'ani zalla ne. Kada hada shi da komai. Kuma kada canja masa fasali. Ko kuma abin da yake addu'a ne da tabbata a hadisi. Duk sassaucin da su bin ba suka yi, Allah mishi rahama. Da su Ibn al-Usaymin, Allah mishi rahama, suna magana ne akan wannan. In kana so ka samu nan, ko saka duba littafin wanda ya rubuta Hisn Muslim. Ya rubuta littafi al-ilaj birruqa min al-kitabi wa sunna, a ciki ya kawo wannan matsala. Amma tun a da can masu Ibn Taymiyya, su Ibn Qayyim al-Jawziyya, duk sun yi magana kan wannan abu. Daga cikin sahabbai su Mujahid, Hasan al-Basri, Abdullah ibn Abbas, daga cikin sahabbai ma da tabi'ai, akwai waɗannan matsalan a tattaunata. Jumhuru sun tafi akan ba za a yi ba, amma akwai kaɗan da suka halatta. An gane ko? Amma suna cewa iya Qur'anin ake magana, amma aka canja masa fasali, wannan kuma ya koma wani abu daban, ba Qur'ani ba. Ina fata an gane. Na kawo shi ne a babin amana na ilimi. Ina fata an gane. Duk mazhaban da ka ɗauka, babu komai dan har Muhammad gumi mutu akan wannan yake Allah mai sharhama akan halaccin rubuta Qur'ani zalla asha iya Qur'ani amma yana cikin rajul adhan ila ma'ani al-Qur'an ina fata an gane akai malam cha malam ya ce ku je ku ta karatu an dau zafi asal ya ce ku je ku ta karatu har ya rasu bai sauka ta saboda yana da hujja Abdullahi bin Abbas da Mujahid da Hassan da Ibn Taymiya Ibn Qayyim su bin Bas a wannan zamanin duka shi ma akan wannan yake ina to shi yasa ba kafirci bane ba ko san da cewa ake kafirci ne a ba kafirci bane ba ina fata an gane kafirci yana da hatsari ka jingina gotun kafirci Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce
wala tanbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun wa aqimu s-salata wa atu z-zakata wa rukaru ma'ar raki'in
Allah ya ci gaba da magana yake magana da Yahudawa da duk wanda yake sauraron Al-Qur'ani yace wala talbisul haqqo bil batil idan Allah na magana da wadansu mutane bai nufin kai baka ciki ina fata an gane shi yasa Ibn Taymiya Allah mishi rahama al-Harrani yace da Allah ce jairal maghdubi alaihim waladdallin ana magana Yahudi da Nasara yace da duk wanda ya aiki irin nasu ba su kadin kai ilimin addini ba kai aiki da shi ba ka shiga cikin Yahudawa in ka bauta Allah akan jahilci ka shiga cikin nasara ina fata an gane to Allah ce wala talbisul haqqo bil batil kar ku dinga cakuda gaskiya da ƙarya wa taktumul haqqo kar ku dinga boye gaskiya wa antum ta'lamun alhali kuna sani malamai suka ce talbisul haqqo bil batil innan al-imam ibn kathir Allah mishi rahama yace na daga cikin cakuda gaskiya da ƙarya cakuda yahudanci da kristanci da addinin musulunci akwai an musharakatul adyan da ake da su a wannan zamani kuma ana kashe musu kudi a duniya shine ana ce musu ɗan ibrahimiya wa ada addinin yahudanci da addinin kristanci da addinin musulunci duka millata ibrahima hanifa ne nan duk baban su ne ina fata an gane dukkan su jikokin annabi ibrahim ne to sai a ce ai ibrahimiya duk a hada ina fata an gane to wannan kafirci ne kun fahimci wannan abin da kyau musulunci ba hada shi da komai da ka hada musulunci da wani abu kokarin wai duk inda ta fadi shani to baka musulunci shi musulunci kai tsaye ne ko kai ko ka fita amma kace zaka raba wani abu da musulunci wa in wancan ne gaskiya kasha in wannan ne gaskiya kasha tun daga lokacin ka rushe musuluncin ka kun fahimci wannan abin da kyau ya ci karo da tauhidi ai kalman tauhidi shine kadaita Allah shi kadai tallin tal akwai tauhidi na ainihi ibada akwai kuma tauhidin risala sai ka kadaita annabi shi kadai wajen da'a shi ma shine ba bid'a kenan ya zama annabi shi kadai kake bi ya abun da yazo da shi zakai kun fahimta abun da kyau to tauhidul mutaba'a kenan tauhidi na bin annabi alaihi salatu wassalam to sai suka ce hada yahudanci da kristanci da musulunci Ibn Kasir yace bid'atu laysat min Allah wannan bid'a ce ba daga wurin Allah take ba subhanahu wa ta'ala to duk wani abu da zaka hada musulunci da shi a yau kace zaka cakuda su tafi tare ba za su taba tafiya ba ina imma wannan imma wannan kun fahimci wannan abin da kyau dan haramun ba zai taba zama halal ba haka halal ba zai taba zama haramun ba yasa Allah ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramu litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum adhabun alim to anan malamai suka ce duk inda zakai musulunci kai ita kadai kar ka cakuda ta da ku wataktumul haqqo kar kuma ku dinga boye gaskiya suka ce boye alhaqqo anan ya kaskar shi biyu imma boye gaskiyar kwata kwata ki ga yawa mutane ina fata an gane shi na abu da farko ga gaskiya kake fada shi yasa da aka tambaye annabi alaihi salatu wassalam wani musulunci ne fi ayyul islami afdal yace kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir ka fadi kalma ta gaskiya a wajen shugaba azzalimi ina fata an gane ka fadi gaskiya a gaban shugaba azzalimi babu musulunci sama da wannan to duk lokacin da ka ji tsoron gaya wa shugabanni gaskiya ko masu dukiya gaskiya ko ƴan siyasa ko masu mulki ko sarakuna ko ƴan kasuwa ko talakawa duk sun shiga ciki alhaqqu din ya shafi kowa ne da shugaba da wanda ake shugabanta da mai kudi da talaka da iyaye da ƴaƴan su da kowa da kowa da malamai da dalibai alhaqqu na kan kowa to kar ku dinga boye gaskiya shi yasa ne ce wai in zaka fadi fadi gaskiya komai tace taka ja maka kabiya to na biyu kuma shine aka kawo gaskiyar sai ka juya ka murƙa abu ina fata an gane a canja fassara kenan ga yanda abu yake a ce san ba haka yake ba idan kana jin maganganun ƴan siyasa za ka yi mamaki wallahi dan siyasa zai kalli wannan ya ce ai jani idan ya dinga bayani a gidan radio kuma ina fata an gane ya samu wasu yara marasa kunya biya su kuɗi su hau social media su tabbatar da abin nan jani ba fari bane ba yana cikin watattumul haqqi kenan ga abun haka yake a juya shi ayi kazafi ayi sharri ayi yarfe ayi kage a bata mutum ina fata an gane to fadan gaskiya a kasan nan yau ya zama tashin hankali wasu daga cikin ƴan siyasa suna son su zama kamar irin Fir'auna yanzu kallon abin da faru a Sokoto ke tsin Hamdiya yarinya ta fito ta yi magana wace ta zagi gwamnati a kama ta a ci mutuncin ta har wani dan siyasa ce sai na muke fiyadan naga abin da za a yi wannan in a turai ne wallahi ya gama siyasan shi kenan ina fata an gane amma mu da ake da musulunci da komai ake irin waɗannan abubuwa Allah sauke to sai Allah ce wa antum ta'lamun alhali kuna sani wasu malamai suka ce wa antum ta'lamun alhali kula da ilimi kuke wannan abu ko kuma alhali kuna sani da illan da ke cikin yin hakan illan da ke cikin boye gaskiya illan da ke cikin karkatar da gaskiya illan da ke cikin cako da ƙarya da ƙarya a da gaskiya kun sani kuke aikata wannan ba ana kar ku yi sai Allah ce waqimus salata ku tsaye da sallah wannan ke nuna muka duk addinan da suka zo daga wurin Allah akwai sallah cikin wannan addini in ka samu irin maganganun su Zakir Naik ko su Ahmad Didat zaka suna kawo sallah a cikin Bible ina fata an gane sallori a cikin Bible akwai wani a Abuja yana da wanda Allah ba su baiwa na muqaranatul adyan comparative religion hada Qur'ani da Bible din nan to wata rana akwai wani pastor da mun saba da shi so sai muna yawan abubuwa da shi sai ba ni wasu ayoyi a cikin Bible chapter kaza masu kaza ya rubuta da yawa waɗanda suke maganar sallah sai ya ce na kai mishi na masa tambaya akai da na je na bashi dudduba dudduba ka san me yace wai inda na hira da wannan mutumin a nace ni so nake ka defending wannan yace a wannan mutumin shedan ne wai akwai evil spirit da ke shiga jikin su shi yace ka musu irin wannan abubuwa abun ba zai karu ba kenan ina fata an gane ka san kamar ƴan siyasa ne in ba za a ci zabe ba sai a tare da kici a fasa akwati ta ci an soke wannan akwati ina fata an gane to shine Allah ce waqimus salata ku tsaye da sallah wa atuz zakata ku bada zakat tsaye da sallah mun yi magana tun a farkon suratul baqara ba buƙatar a maimaita tsaye da sallah manyan ababe ne guda biyu na farko yin sallah akan lokaci na biyu yin ta yanda annabi ya koyar wannan abu biyu shine mafi girman tsaye da sallah yin sallah akan lokaci kar kai sallah al'asar bayan rana ta fadi kaga mutun ya dawo daga gona ka san duk wanda yake gona kai ka san aikin wahala ne ya dawo kaga yana sallan azhar da la'asar da magriba da isha wajen karfe 9 dare ka mishi wai daga gona muke ai gona ba aikin najasa bane ba a cikin wannan dattin haka zaka yi sallan da kasan da yashin ba najasa bane ba ina fata an gane sahabbai a cikin jini suke sallah filin jahali balle kai ka je neman kuɗi ina fata an gane da wannan ne wasu daga cikin malaman irin su Imam Al-Albani suka tafi akan cewa jini ba najasa bane ba suka ci sallar sahabbai suna sallah jini na zuba a jikinsu kayan su ya bace da jini to akan haka tsaye da sallah shine yinta akan lokaci yin sallan yanda annabi ya koyar kar kai sallah yanda kaga dama wa atuz zakata ku bada zakka bada zakka na wajibi warka'u ku yi ruku'u ma'ar raki'ina tare da masu ruku'u bada zakka kuma nan ababe ne guda biyu idan mu dukiyar ta kai a fitar mata da zakka na biyu kuma alhaulu shekara ta zagayo in kuma amfanin gona ne wato haqqahu yawm hasadi shi amfanin gona daga lokacin da aka girbe daga lokacin ake bada zakkan shi ina fata an gane dama ababe ne kamar haka imma ya zamo zakkan ko kuma na ainihin abinda ake tonowa mine ba mine da waya ba yawa ba na yan baiwa ba an gane ku masu toro zinare da ababe a karkashin kasa su ba hukuncin su kamar manoma ne a lokacin da ka fito da zinaren a lokacin zaka ainihin bada zakkan shi ba sai shekara ta zagayo ba daidai yake da manomin da ya girbi warka'u ku ruku'u ma'ar raki'ina tare da masu yin ruku'u to anan da yawa daga cikin malamai sun yi maganganu kan ma'anar warka'u ma'ar raki'ina wasu malamai suka ce warka'u ma'ar raki'ina dinnan ɗaya daga cikin fassarar da wasu malamai suka mata Allama Ibn Kathir Allah mishi rahama yace Allah na umurtan Yahudawa ne an yarka'u ma'ar raki'ina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayi wa huwa yaqulu kunu minhum wa ma'ahum wanda ma'ana ku kasance tare da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bima ku shiga musulunci shine warka'u ma'ar raki'ina ina fata an gane ɗaya daga cikin fassara ta farko kenan bima ana ku yi ruku'u tare da masu ruku'u bima ana ku shiga addinin da annabi Muhammad ya zo da shi alaihi salatu wassalam ai ku musulunci tare da masu yin musulunci wata daga cikin fassarar kuma da malamai suka yi shine mafi yawan malamai akan wannan suke suka ce ayan tana magana ne kan sallar jami'i ina fata an gane warka'u ma'ar raki'ina ai ku yi sallar jami'i tare da masu sallar jami'i saboda a larabci akan kawo abu ana nufin gaba ɗayan abu ya tabbata cikin hadisi annabi ce man adaraka sajdatan faqad adaraka raka'a duk wanda ya samu sujjada ya samu raka'a an gane ko bi ma'ana idan ka samu sujjada a sallah to kaman kai sallar ne gaba ɗaya sai aka kira sujjada ana nufin raka'an gaba ɗayanta da tsayuwa da karatun fatiha da ruku'u amma sai aka kira sujjada kadai ina fata an gane to anan malamai suka tattauna suka ce wannan ayan tana daga cikin ayan da take nuna wajibcin sallar jami'i ta sallar jami'i wajibi ne ga ɗan namiji baligi banda mace banda namijin da bai balaga ba ina fata an gane matukar mutum namiji ne kuma baligi ne to sallar jami'i wajibi ne akan shi wannan zancen kuma shine abin da yafi karfin dalili akwai maganganu da yawa kadan daga cikin hujjojin waɗannan malaman shine a cikin alqur'ani mai girma Allah ya ce ya maryam muqnutu li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in sannan ganan warka'u ma'ar raki'in Allah ya ce wa idza kunta fi faqamta lahumus salah a filin yaki ma sai da aka ce ayi sallar jami to ibn al-munzir sai ya ce idan har a filin yaki Allah bai yafi sallar jami bai na ga zaman gida kuma ina fata an gane wa idza kunta fihi faqamta lahumus salah a filin yaki ake wannan magana ka tsere musu da sallar jami faqamta lahumus salah ibn qudama a cikin al-mughni yayi maganganu akan wannan matsalan cewa sallar jami wajibi ne imamu qurtubi cikin tafsirin shi abun da yarin jari kenan suka ce hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam wata rana abdullahi bin ummi makatun makaho ne yazo wurin annabi alaihi salatu wassalam yace da sha rasulullah ni mutum ne makaho laysa li qa'idin yaqudu li ila salah bani da jagoran da zai min jagoranci zuwa sallah kuma ga madina wani lokaci akwai kunami da macizai suna fita cikin dare ko zaka min afuwa ina sallah a gida in banda jagora ban samu wanda zai kawo ni masallaci ba farakhasa lahu annabi sai ya ce an maka rangwame kana sallanka a gida falamma wallahi a lokacin da juya ya tafi annabi sai ya kira shi yace hal tasma'u nida shin kana jin kiran sallah daga gidanka kala na'am yace fa ajib in dai kana jin kiran sallah ka amsa dole ka zo masallaci a cikin ruwayan Abu Dawud da Ibn Majah annabi yace bani da wani rangwamen da zan maka matukar kana jin kiran sallah to ina ga mai ido kuma ban gane ko kun gane ba sannan wani hadisi na daban da annabi yace wallahi nayi niyya da yace laqad hamamtu an amara bi hatamin yayi umarnin a tara kirare na wuta sannan a kira ladan ya kira sallah lokacin sallah yace in sa waɗansu mutane su dauki wannan wutan mu bi gidajen duk wanda bazo sallah ba dan ga kona gidajen su an kira sallah lafiyar ka kalau kaki ka zo masallaci sai annabi ya kona gidan annabi ya kine kai saboda me bil mu'minina raufur rahim sannan munafikai ko sun samu abun bada labari ai kun gani a fara kona gidajen su ma yanzu ina fata an gane to sai malami suka ce idan duk abun da zai sa annabi ya yi niyyan kona gidan mutum dan ya yi laifi bayan da za a ci abun nan mustahabbi ne dole ya zama wajibi ne dole ya zama barin abun kuma kin aikata abun haramun ne ina fata an gane to karkashin wannan malami suka ce da waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai sallan jam'i wajibi ne sai sa abin da kasi ne ce wa qadistu dilla kasurun min ulama da dama daga cikin malamai sun kafa dalili bi hadhihi alaya da wannan ayan ala wujubil jama'ati akan wajibcin sallan jam'i saboda ka dan wakar ka kuskura haka kawai a kira sallah kace kai ba za ka je jami'i ba ina fata an gane saboda wani uzuri mara kan gado ka san akwai uzuri shari'a akwai kuma uzurin son zuciya mutum ce maka ina da uzuri malamai suka ce fa idan kana karatun qur'ani duk falalan qur'ani fa sai zama wannan karatun ya hana ka zuwa sallan jami'i ya zama haram ina fata an gane ina ga kana kallon Manchester da Arsenal ina fata an gane babu dalili sai sa za ka ga waɗansu masu kokari ina jinjina musu kaga suna sallah a stadium wallahi wannan dole ka jinjina musu sun san girman sallan ne ba abun a zarge su bane ba abun a karfafa musu gwiwa ne tunda ba za ka hana shi zuwa kallon ba yana sallah kuma ka zage shi to me kake so yi ina fata an gane ai yayi abin da ya kamata a yaba mishi ne kun san mu a kasar nan in kai abu madadin a yaba maka kai kokari sai a dinga attacking dinka kun fahimci na abin da kyau yana daga cikin matsalar mu kenan shi yasa duk wanda zaka ga ya tafi kallon bal lokacin sallah tayi kuma ya tashi yayi sallah wallahi dole ka jinjina mishi ba wanda yace maka wurin Allah ba zai karbi sallan ba dan annabi ya ce duk kasan duniya gaba ɗaya masallaci ne a shari'ar sa shi ina fata an gane amma a sauran annabawa ba a sallah ko ina sai a masallaci ba za ka yi sallah a gona ba ko a gida ko a kasuwa dole sai a cikin masallaci ko a kasuwa ne sai an yi masallaci amma sai ce shi a shari'ar shi wujilat liyal ardu masjidan wa tahura Allah ya sanya kasa gaba ɗayanta masallaci ne kuma abun taimama ne ina abun tsarki ne Allah ya ce warka umma arraki'in ku yi ruku'u da masu ruku'u sai Allah ya ce ni
ata'muruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun
na'am kafin wannan karkashin sallar jami'i akwai abin da yake da muhimmanci ga waɗanda suke zuwa sallar jami'i musani babban hikiman zuwa sallar jami'i shine dan ka samu ladan jami'i haka ne ko ba haka ba dan ya tabbata a cikin hadisi annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam sallar jami'i tana da falala doriya akan sallar mutum daya da ladan 27 akwai ruwayan 25 akwai ruwayan 27 falala doriya akai to kaga ka zo ne dan ka samu wannan falala to amma na ka sani sai fa in ka bili ba ina fata an gane annabi ya ce innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi an sanya liman ne dan ai koyi da shi idan ka zo masallaci baka bin liman ba amfani ma ka zo kaga mutum ya zo masallaci suna ruku'u tare da liman su dago tare ko ma ya riga liman ruku'u da liman ya ce Allahu kafin ya gama shi ya tafi goshin shi ya je kasa wata rana Abdullahi bin Umar Allah kara masa yarda sun yi sallah shi da wani yace mun yi sallah tare da dan Umar muna sahu daya kuma gani gashi yace da aka gama sallah sai jawo ne amma shi da kanshi yace ina riga liman ruku ina riga liman dagowa ina riga liman sujjada ina riga liman dagowa sai Abdullahi bin Mas bin Umar ran shi ya baci ya fisge shi haka sai yace da shi malak me haka ya zaka jani sai yace da shi man anta kai waye ne waye kai sai yace ni ne wani dan wani ya fadi sunan shi da sunan mahaifin shi sai yace amma nayi mamaki yace ga ka daga gidan mutanen kirki ya kai baka sallah yace ga ka daga gida na alkhairi ya kai baka sallah yace ya za a yi mu sallah da kai kace bana sallah sai yace la salata liman khalafa al-imama babu sallah ga duk wanda yake saba wa liman dan kai baka bi liman ba ina fata an gane sannan kuma yazo a cikin wani asar dan Mas'ud wata ran sun yi sallah yaga mutane suna wani mutum kai yana riga liman komai sai yace da shi la wahadaka sallaita wala bi imami niqtadaita bakai sallah kai kadai ba ko bakai koyi da liman ba me kenan bai sallah ba kenan shi yasa sayyidina Umar in har yaga kana wannan a shi ba nasiha dai ma ba zai sa kama ka ne azane ka nasiha ta fi shiga ina fata an gane dan wasu malamai sun ce akwai mai jin nasiha akwai mai jin bulala to saboda haka wajibi ne in ka zo sallan jami'i karka kuskura malaman fiqh suka ce akwai wal liman akwai sa'al liman akwai kanin liman shi sa'al liman shine abokin liman komai tare suke abokai ne akwai kuma wal liman shi yana ma riga liman akwai kanin liman baya yi sai liman suka ce wannan shi yake da sallah kun fahimci abin da kyau to kar a zo garin gyaran jira a rasa ido mu ji tsoron Allah in liman ne kabbara ka tabbatar ya ruku kafin kai in ya kabbara zai je sujjada ka tabbatar ya je sujjada kafin kai ma kai wannan shi ne sa a taru cikakken ladan jami'i ina fata an gane sai ki karanta ayar ta amuruna nas Allah ya ta amuruna nasu bilbir shin kuna umurtan mutane da aikin da'a da ayyuka na alkhairi kuna umurtan mutane da yawa Allah da'a da yawa Allah biyayya watan sana anfusakum amma kuna mantar da kawunan ku kuna cewa ai amma ku ba ku yi wa antum tatluna alkitab wannan wawul haliya alhali kuma kuna karanta littafi kun san abin da kuke faɗa ba daidai bane ba na kai umarni da abu mai kyau kai ba za ka yi ba Allah ta alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun ki aku masu imani lima taquluna ma la taf'alun dan me kuke faɗa abin da ku ba ku aikatawa kabura maktan 'inda Allah ya isa abu kyama a wurin Allah ya girmama ya munana a wurin Allah an taqulu ma la taf'aluna ku dinga faɗa abin da ku ba ku aikatawa to sai Allah ya ce ta'muruna an-nasa bil birr shin kuna umurtan mutane bil birri da aikin da'a wa tansawna anfusakum ko kuna mantar da kawunan ku wa antum tatluna alkitab alhali kuna karanta littafi ke sa annabi shu'aib yake ga mutanen shi yace ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah mastata'at wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib yace ma uridu an ukhalifakum ni fa bana nufin na saba muku ila ma an hakum an in hana ku ni na aikata ko na umarce ku na kina aikata ina wannan bai cikin system dina to da wannan mai malami suka ci na daga cikin hatsari mai girma ya zanto malami na fadan abu shi ba ya aikatawa ya tabbata cikin hadisi ingantacce wanda malamai da dama suka ruwaito wannan hadisi a cikin littafai daban-daban Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad da Ibn Abi Shayba ya rawaito a cikin Al-Musannaf wata rana annabi yake bada labari kamar da Anas bin Malik ya rawaito man Allah kara masa yadda yace marartu lailata usri bi yace a daren da aka Isra'i da ni a shawagi da muka yi tai da mala'ika Jibril ya kai ni nan ya kai ni nan ya kai ni nan ana ta nuna min abubuwa sai muka zo muka wuce ta wuta yace sai naga waɗansu mutane marattu lailatul usri bi ala qaumi na wuce waɗansu mutane a daren da aka isra'i da ni yace tuqradu shifahuhu bi maqarid min nar ana ainihin yanka labbansu a wata ruwaya har sunansu da almakashi na wuta a yanke leɓensu ya toho a yanke harshensu ya toho azaban da ake ta musu kuma a cikin wuta kuma almakashin na ainihin da wuta aka yi shi faqal qultu man haula nace waɗannan su waye ya jibril sai aka ce da ni qalu mala'ikun da ke wannan wurin suka ce da ni khutaba'un min ahli dunya a wata ruwaya khutaba'u ummatika ai masu huduba ne daga cikin al'ummanka sahomin bare su ta diri su ta bayani suna kuka suna hawaye ina fata an gane sun iya jawabi hankalin kowa ya tashi khutaba haka annabi ya kira su daga al-khatib ne jam'i ne na masu khutuba me yasa ba a ce masu wa'azi ba saboda iya bayanin su kawai ina fata an gane da an ce wani al-khatib ne akwai iya bayani zakin baki ka sai dai Allah kiyaye to annabi aka ce da shi khutaba ummatika min ahli dunya mimman kanu ya'muruna an-nasa bil birri sun kasance suna umurtar mutane da aikin da'a wayansauna anfusahum amma suna mantar da kawunan su ba su aikatawa wahum yatruna al-kitaba kuma suna karanta littafi afala yaqilun shin ba su hankalta ne kaga annabi an fassara mishi wannan aya sanawani hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam a cikin riwayar bukhari da muslim annabi ce ja'u bil rajul yawmal qiyama za a zo da wani mutaran tashin kiyama in aka so da shi fayul qafin na a jefa shi a cikin wuta ana mishi azaba sai mutane su zo suna kallo su kewaye shi suna mamaki sai su ce da shi ya fulan ma asaba akramaka Allah ya wane ka san can kowa da sunan shi ake kiran shi ba shehi ba malam ba alhaji ba honorable ba distinguished ba kowa sunan da aka sama da shi za a kira ko kai wane ina fata an gane kowa da sunan shi za a kira shi ya fulan ma asaba me ya same ka me ke faruwa ya mu garka a wuta ba kai ne mai mana wa'azi a masallaci ba a minbarin juma'a a wurin taruka alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar baka kasance kana umurtar mu da ayyukan da'a kuma kana hana mu munana ayyuka ba fa yaqulu sai ce kuntu amurakum bil ma'ruf wa la atihi lalle ina muku wa'azi ayyukata alkhairi amma ni ba na ayyukatawa wa anhaqu 'anil munkar wa atihi ina hana ku kuma munana ayyuka amma ni ina ayyukata boye ba ku sani ba kaga wannan akwai hatsari mai girma ga duk mutumin da zai zo aikin shekarantar da mutane kuma ya zanto maganar shi ya saba da abin da yake aikatawa kaga wannan kalubale ne ga mai da'awa kalubale ne ga duk masu karantarwa an fahimci wannan abin da kyau shi yasa Allah subhanahu wataala a wurare da dama a cikin alqur'ani mai girma da hadisi barkate da suka zo daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake zargin waɗanda suke umurtar mutane da ayyukan da'a kuma su ba su ainihin aikatawa ko su hana su mummunan aiki su kuma suna aikatawa saboda haka dole ne a ji tsoron Allah a karantar da al'umma gaskiya a kuma kokarin aikata abin da ake karantar da su a hana su munana ayyuka kuma a yi kokarin nisantar abin da ake hana su kaga malami zai zo ya zagi ɗan siyasa ya kace-kace amma a boye kuma yana harka da su ina fata an gane wannan ba karamin bala'i bane ba duk lokacin da zaka yi magana a bainar jama'a ya zama aikin ka ma kuma haka ne idan ka kadaita da su ma haka ne amma ka zo masallaci ka masa kace-kace kuma kun hado kuma kana honorable kana durkusawa Allah ya kiyaye Allah ya ce afala taqilun shin ba za ku hankalta ba bi ma'ana Allah ya ba ku hankali dan ku yi aiki da shi an gane ko shi amfanin hankali ya zama ya shirye da kai zuwa ga abin da ke daidai ya kautar da kai zuwa ga abin da ke halaka ne duk hankalin da bai maka wannan ba ya zama hankalin ma ba shi da hankali Allah ta'ala ya kiyaye na ga lokaci yayi ko abinda mun karanta na dai Allah shi bamu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala mana afwa sai Allah kai mu ne sati insha Allah subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.